الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 18 ga watan Rabiul Awwal hijirar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da shekara 1436 daidai da 8 ga watan January shekara 2015 ko na wannan shine majalisi na 42 daga cikin jeren girka tukan littafin hikmatun min at-tarikh wallafan Dr. Usman ibn Muhammad al-Khamis Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi wannan littafi ne dake kokarin bada tarihi da tantance gaskiya da rabi tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimu da sabanin fahimta da ya faru tsakanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tun daga rasuwarsa har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekara da aka kashe jikansa Husain dan Ali dan Abi Talib ne Allah ya kara musu yarda wannan rigingim wadanda suka zama ainihin sanadiyar rabuwar kan mutanen da suka zo daga baya wadanda ake cewa musulmai a yanzu dan jama'a masu mu wannan karatu ba su manta ba muna ta tattauna ainihin bayanan da malam yake yi mana dangane da rigingimin da suka faru a zamanin halifancin sayyidina Ali dan Abi Talib ne Allah ya kara masa yarda muna magana akan mas'ala ta ainihin wato abinda aka fi sani da suna ma'arikatul damal wanda aka yi a shekara 36 bayan hijira mun ji abubuwan da suka faru har zuwa aukuwan yakin da kuma irin kashe-kashen da aka yi a wurin da abubuwan da suka faru a wannan waƙi'a za mu tashi a inda malam ya ce ba'dal ma'arika meye kuma ya faru bayan yakin falamman tahatil ma'arika sara aliyun radiyallahu anhu yamurru bainal qatla bayan da aka gama wannan yaki sayyidina ali sai ya kasance yana kekkewayawa cikin gawawwakin da aka kashe fa wajada talhata ibn ubaydillah can sai ga gawon talhata dan ubaydillah fa qala sai ya ce ba'da an ajlatahu sai ya dago gawa haka ya jingina da jikinta yayi kamar ya zaunar da mamacin wa masahat turaba an waji ya goge mishi kasa daga jikin fuskarsa sai yace azizun alayya an araka mujaddalan tahta nujumi samai yace abun ya munana a idona wannan abu ya mun girma in ganka haka an ainihin wato ka da kai a kasan wato sojojin sama ma'ana ace ka fadi ne ba a jihadi na musulmi da kafirai ba ka fadi ne a rigima tsakankanin musulmai da musulmai ya aba muhammad ma'ana yana nan takeicin shi ace an kashe wannan bawan Allah a wannan yanayi wa baka ali radiyallahu anhu sayyidina ali sai fashi da kuka wa qala sai yace wadittu anni mittu qabla hadha bi 20 sana yace nayi fatan ina ma a ce tintin na mutu yare ta ne mittu qabla hadha kenan ko kuntu nasiyan mansiya yace na so a ce yau shekara ta ta kai 20 da mutuwa wannan maza ta cikin tafin tarihu mujaddid dimashq a cikin mukhtasar din sa kenan a mujallad na 11 shafi na 200 da ainihin wato 7 da kuma ustul gaba a mujalladi na 3 shafi na 88 wa qala al busairi busairi yace rijaluhu thiqatun mazajin wannan kissa suna da ainihin karfi da inganci wato amintattu ne naqalahu anhu al hafid ibn hajr fil maqalib al aliya ma ikhtilafin yasir fi al fazi ibn hajr ya ciro wannan magana a cikin maqalib al aliya cikin juz'i na 4 shafi 302 tare da wani dan canji a cikin lafazin a takaice kissa ce tabbatacciya cewa sayyidina Ali ya ga gawan Talhatu ya rungume ta yayi kuka yayi nadamar ne ya sama yayi wannan ainihin aiki yayi nadamar ma ina ma da ya mutu tuntuni bai halarci wannan ainihin bala'i ba Allah shi kyauta wa kadhalika ra'a Ali Muhammad ibn Talha haka nan ya ga wannan bawan Allah mai suna Muhammad dan Talhatu din fa baka nan ma sai ya kuka wa kana Muhammad ibn Talhata يلقب بالسجاد wannan mutun ya kasance ana mishi laqabi da as-sajjad mai yawan sujuda min kasarati ibadati saboda yawan bautar Allah da yake radiyallahu tabaaraka wa ta'ala Allah ya kara masa yarda kun tuna baya mun yi bayani akan cewa wannan matashi baya son fita yakin nan baban shi ya matsa mishi sai ya fita haka ya fita kuma Allah yayi kwanan shi ya kare a wannan waje wa kullu sahabati bil istisna alladhina sharaku fi hadhihi al ma'arika nadimu ala ma waqa yace dukkanin sahabbai karka cire kowa a cikin su dukkan sahabban da suka je wannan yakin kowa sai da yana sanin abin da ya faru babu wanda yake jin ya ci riba ko ya ji dadi ko yana murna kowa ya dawo ne yana nadama yana zargin kanshi akan cewa bai kyauta ba wannan abin da ya faru ibn jarmuz haza dakhala ala ali wa ma'ahu sayf az-zubayr wanda ya kashe zubayr dan awwam mai suna ainihin wato ibn jarmuz ya shigo inda sayyidina ali yake rike da takobin wanda ya kashe din ya kulu yana mai cewa qataltu zubaira qataltu zubaira na kashe zubairu na kashe zubairu falamma sami'ahu aliyun qala sayyidina ali ya ji sai yake cewa inna hadha as-sayfa qala ma farraja al-kariba ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan takobin da kaje ka dauko kana murna ka kashe ne shi ka sani da cewa wannan takobi ya dade yana yayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakin shi takobi ne na jarumin soja daga cikin general wanda suke a cikin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yayi aiki wanda aikin ya fitar da manzon Allah daga cikin kunci ba so ɗaya ba su bi ba yanzu ka kashe mutumin kana ganin kuma ka ci riba ne sun maƙala sannan manzon Allah ya ce sayyidina Ali ya ce bashir qatil ibn safiya bin nari wanda ya kashe ɗan gidan safiya domin shi zubar ɗan gidan safiya ce wata mata daga cikin matayen makka ya ce kuma shi bishara cewa ɗan wuta ne walam ya azallahu bi dukhuli alayhi bai bari ma mutumin ya shigo inda yake ba wannan kissa tana cikin tafin tabaqat na ibn sadin a mujalladi na 3 shafi na 105 da isnadi kyakkyawa walam man tahat al ma'rika yayin da yakin ya kare kakab aka gama gaba daya akhadha ali radhiyallahu anhu umm al mu'minin aisha radhiyallahu anha sayyidina ali ya sa an dauki sayyidatina aisha Allah ya kara mata yadda wa arsalaha mu'azzazatan mukarramatan ila madinatir rasul sallallahu alaihi wasallam ya hadata da yan tawaga yan rakiya wanda suka raka ta har zuwa madinar manzo Allah alaihi salatu wasallam mu'azzaza cikin girmamawa wa mukarrama cikin daukaka kama amarahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda manzo Allah ya mishi umarni an aliyin qala sayyidina ali yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayakunu bainaka wa baina aishata amrun manzo Allah tsare yake sayyidina ali tsakaninka da aisha za ku yi wani rikici za ku samu rashin fahimtar juna qala ali sayyidina ali yace fa ana ashqahum ya rasulullah yanzu nan ni ne nafi kowa rashin arziki a cikin madiyanka mai rigima da matarka da kun ji kuma kuke rigima da matan manzo Allah da sahabbai sayyidina ali da kuke kokarin karewa labari kuma manzo Allah ya bashi amma ka ji reaction din shi ka ji fasarar da yawan abu ya za a yi rigima da Aisha shi ne fa kowa iya cewa a cikin madiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce la ba haka bane walakin kai dai ka tsaya kai idza kana zalika idan hakan ya faru fardudha ila ma'maniha kai kokari ka mai sheta zuwa cikin amincinta shi ne abin da yayi anan din fa fa'ala رضي الله عنه ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي aikata wannan abin da manzo Allah ya umurce shi dashi wannan isnadi wannan hadisi ne ingantacce a cikin musnad na imamu ahmad cikin mujallad na shida shafi na 393 wa qala al hafiz fi al fati ibn hajar ya fada cikin fatuhul bari mujalladi na 13 shafi na 60 yace sanaduhu hasan wannan kisa ta cewa manzo Allah ya ce sayyidina ali zasu rigima da aisha kuma idan sun yi ba wai hakan yana nufin shi mutumin banza bane sannan ya mai da ita cikin amincinta isnadin ta ingantacce ne isnadi ne kyakkyawa insha Allah da haka ya tabbata kenan wannan rigima kuma yadda malamai suka faɗa tana daga cikin wato abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari wanda suke na alaman nubuwa a alamul nubuwa wato tabbatar da annabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarai na abubuwan da su faru bayan shudewar sa da dama wasu sun faru wasu ana jiran su to duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa zai faru
idan akwai mafita game da abun yakan ba wato mutane labarin mafita kaman dujal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu mutane sabai jawabi akan dujal sai da aka wuri ana jawabin tun da garin Allah ya waye ake jawabin nan sai dai a miƙe ayi sallah a dawo a ci gaba hadare yayi sabai suka ce abun hankalin mu ya tashi mun kamar dai dujal din nan yana nan a bayan gari ne kawai gobe zai bayyana sai muka ce ya manzo Allah ina mafita yake to mafita ga ka sai bayyana musu mafita cewa idan da ina raye zai zo to dan nan kashe muku shi kowa sai jira an kashe shi amma zai zo ne bayan na shudi dan haka kowa ya ta kanshi yayi ne ta kanka idan ka ganshi kanta mishi fawatihu suratul kafi ko aya 10 idan kuma Allah ya sa ka shude kafin ya zo to ka tabbatar da san da kake raye kana karanta wannan addu'a da ake yi a cikin tahiyya اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال قدس فوت الصلاة إذا كان يوانا سي الله يتأري كده شر دجال كان رأيكو كان مش إذا كو بهاك با بكا أمنتا كان الله ذي أجربتك با دمون الله من ذا الله يباد لبارن الله ذي باد دجال داما يتحشم تاين يكبرون وانا سكا موت مسلمي يلك أمام سكلمة كافرتي سكوما كافركم سشكوتا sune waɗanda ba sa karanta wannan addu'a san da suke raye idan Allah ya so jarabtar su zai inna wa dujal kabarun su kuma ya bashi dama ta ainihin wannan isdiraji da Allah zai mishi waɗanda kuma suke raye in ba su karanta wannan fawati su suka kafi ba to akwai matsala dan haka tun yin sai kai saudi ka haddace dan wata kila dujal yanzu ya kusa zuwa yadda Allah mura sallallahu alaihi wasallam Allah shi kyauta wa alaikum salam sai a koya musu tsofi da basu iya ba sai a koya musu ee ai ta koya musu yau ana rabin aya gobe rabin aya cikin kwana 20 ba sai a dace ba aya 10 ne jama'a mun gane wannan da kyau ko a shahid shine kun ga wannan bala'i na dujal ya daga cikin bala'in da manzo Allah yake alayhi salatu wassalam babu wani annabi da yake duniya sai da ya baiwa mutanen shi labarin dujal da bala'in shi ya kuma ambatan musu cewa su ta kansu karanta kitabul fitan a cikin sahih muslim amma sai manzo Allah ya faɗi mafita ko saboda Allah ya bashi mafita to amma wannan rigima fa to babu wani mafita ne sai bai fada ba sai manzo Allah baya rowan ilimi da shari'a da falala ga al'ummarsa ina fata mun gane wannan zaka fahimci kenan wato wata kaddara ce wanda an riga an gama zartar da ke safan mu fahimci wannan yana da matukar muhimmanci game da fahimtar yadda zaka fassara wannan masalin da shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin matsalolin da za su biyo baya sai kuma ya bada waraka akan su wasu kuma sai ya fada sai ya bar su haka saboda mene Allah bai bashi ilimi ko wato gamdakatar din ya fadi mafitar ba kenan babu mafita wannan kaddara ce mu hattama to shine irin wannan da kin ji mu tsakanin sayyidina Ali da Aisha da kaga gashi yace za a yi rigima amma me ya iya mafitar da ya bayar shine a maishe ta cikin amincinta sai suka yi aiki da iya wannan mafitar da ya basu zaka zo ka ji a nan gaba sayyidina Ali yana shawara da mutanen shi sai wani ya miƙe ce wai wannan rigimar da kake yi tsakaninka da su Muawiya shin wani alƙawari ne manzo Allah ya baka wani ilimi ne manzo Allah ya sanar sheka cewa kai rigimar nan ko kuwa sai ce a'a fatawa ta ce kawai da ishadi ma'ana babu wani nasi akai ya ku yan shi'a makareta babu wani nasi akai cewa za a yi wannan rigimar cewa yayi a matsayin addini fatawa ce da baki ke fara sai dinar ina fata mun fahimci wannan Allah ya shirya da mu shine sai yake cewa fa fa alama radiyallahu anhuma amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam limadha lam yaqtul ali qatalata usmana to ba ma ki sai kai tambaya ka ce to ai sayyidina ali ana ta zargi akan cewa ya ki kashe ya ki kama waɗannan da suka yi wannan aika aika ya hukunta su ne yasa Ali radiyallahu anhu kana yanzu nazara maslahatin wa mafsada sayyidina Ali ya kasance yana kallo ne kallo irin na menene maslaha ne mafsada waɗannan abubuwan guda biyu jama'a wato amfani da rashin amfanin abu akan su ne gaba ɗaya tarakun da ake gina mas'aloli na ijtihadi da fatawa a musulunci shine duk abin da zaka bada fatawa akai ko za ka yi ce a yi kaza ko ka a yi kaza dole sai ka tsaya ka auna kyansu da rashin kyansu muhimmancin shi da rashin muhimmancin shi amfanin shi ko rashin amfanin shi ga ainihin wato al'umma. Alal misali shine sai ka ji mata suna yawan fatawa a wannan zamanin cewa ina hukuncin mace ta sha magani dan jinin al'ada ya ki fitowa sai ta azumin ta Ramadana lafiya lau da je aikin haji ba ruwanta da wani fita tan'im a dauko umara ba ta da matsala. Akwai magani da suke sha ina fama su sai haka ne ko yana ina da shugo ko idan suka sha waɗannan magunguna to shikenan lokacin da ya kamata su yi al'ada sai ba su ga al'ada ba kaga ba su da larura kenan za su yi duk abin da gama garin mutane suke na ibada. To wannan sai kaga ba kamata ya kawo a ce musu to ai shikenan kusan mafuta ba dole sai an tsaya an tambaya to me ye dalilin shan maganin ina kuma maganin wani iri ne me ye amfanin shi ko cutarwar shi me ye tasirin shi akan canza ɗabi'a da Allah ya musu ta wannan monthly cycle din sannan me yasa ba sa sha dan su ci gaba da yin sallah yau da gobe in ba lokacin azumi ba sai azumi ya zo me yasa mace ce kawai bari na sha kullun dan kar ne fashin sallah ba shin saboda sallah ana ramawa ne ko ce bari na sha kullun saboda kullun mijina ya zama yana tare da ni sai ba sa yin wannan sai azumi ya zo ko za a je aikin haji sannan kuma a likitance ya tabbata akwai mafsada a cikin maganin saboda karki abin da zai faru shine sai da zama ta kasa conceiving ta kasa daukan ciki ko kuma jinin ran da ta shigo sai ya zo mata ya barke mata ya zama kamar istihada ko makamancin haka sannan kuma waɗannan ibadojin ai musulunci ya tsara yadda za a yi su ga mutum ne irin wannan larura ko ba matsala bane kenan to kaga dole sai an kalli wannan sai an kalli me yasa shine ilal na tashri'a me ye dalilin da yasa aka shar'anta wa mata yin idda aka ce sai sun yi jini uku ko kuma tsarki uku saboda tunanin tsawon wannan kwanakin za a iya samun sulhu tsakanin miji da mata ta ayi komai la ta gari da Allah yuhdisu ba'da zalika amra to amma duk sakin da ya zama ba'ini ne babu yuwa komai sai a maida shi kawai tsarki daya kenan domin tsarki daya ya isa ya biya buƙatar tabbatar da cewa mahaifarta babu cikin wancan mijin da haka in aka samu fasku shine auren da aka daura bai dauri ba wanda aka warware kuma mutun ya aure ƴan uwar shi wanda bai san ƴan uwar shi ba ce san shanu tare ko ƴan uwa ta jini kaman ya auri mata aure akan aure kaman auren da bai dauri ba misali ba wali ne ya daura ba gasunan dai kala kala kaman li'ani kaman ainihin wato khul'i kaman saki na uku duk da yake shi akwai safani sosai akan shi duk da sakin da yake ba'i babu kome idan mace tayi ainihin wato jini ɗaya da tsarki ɗaya shikenan ya isar idan ta cigaba da harkar ta saboda mene maslahar abinda ake nema shine a tabbatar da babu ciki a jikinta in an tabbatar shikenan ina fata mun gane wannan sai da nan da aka sai tsaya ya kalla tsakanin kashe waɗannan mutane da kuma kyale su a ga abinda hali zai ne yafi in an kashe su ko an ce za a tinkari kashe su me zai biyo baya idan an kyale su me zai biyo baya wanne ne zai fi saukin matsala ga mutane wanne zai fi bala'i haka to shine wato auna irin waɗannan abubuwa yace fara'a annal maslahata taqtadi ta'khir al-qisas sai ya gamsu akan cewa abin da yafi amfani shine a jinkirta wannan qisasi la tarkuhu ba wai a bar shi gaba daya ba fa akhara al-qisasa min ajli hala shine sai ya jinkirta bisa wannan dalili kama fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi hadisatil ifk kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya aikata game da ainihin labarin ƙarya da aka yi kage aka wa Aisha radiyallahu anha wadalika annahu takallama fi Aisha radiyallahu anha ba'dun nas yadda abin ya faru ko shine wasu daga cikin mutane ne suka yi magana game da Aisha kissa ce shararriya kamar da Allah ya bada labari a cikin suratul nuri nan ladina ja'u bil ifk usbatun minkum har zuwa ƙarshen wajen ayu guda goma kuma kamar taka an je yaki ana dawowa aka samu ainihin wato wata rafkanuwa shine abin wuyan Aisha ya bata aka tsaya nema ba a gani ba aka wuce aka bar wani mutum a baya wanda yake tsintan abubuwa shi ita kuma ta fita daga cikin Hawdaj ta je ta ainihin wato biya bukatar ta a daji shi kuma suka bu sai suka kora rakuman kawai sai tafi har take cewa saboda kuma dama asiririyar mata ce ita a lokacin bambancin nauyinta da rashin ta a cikin wannan hauda jiba wani abu bane da za a iya ganewa da wuri aka tafi ana tsammanin tana cikin wannan daki na karakumi ashe ba ta ci to ta tarar babu kowa ta samu ita kwanta wannan mutumin yazo ya ainihin wato ganta bai ce komai ba in banda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka kwantar da raƙumi ta ya kawo ta garin Madina ashe kuma dan salulu sarakunan ƙarya da munafunci sun riga sun kera labarin ƙarya sun yi kukin labari na ƙarya cewa ai Aisha ma tana da kwartowa ne saboda iya ƙarya fa jama'a shikenan aka zo aka tsaya a bakin gari kawai sai aka gansu gashi nan yana kora raƙumi yana jan raƙumi sai kuma tana sama kun gani ko kenan kafin ka ankara shikenan labari ya bi gari ana ta sharri ita kuma bata ma ji labari ba ta kwanta rashin lafiya tana da zabi aka ce kun ji munafunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari ya iske shi al'amari yayi al'amari kwana da kwanaki manzo Allah ya canza mata fuska bai gaskata ba bai ƙaryata ba bai san ya zai yi ba yana ta neman ƙarin bayani manzo Allah ya tara mutane ya tambaya yau yayi wannan gobe ya ce wancan ya tambayi sayyidina Ali ya tambayi Barira akai nan akai can bata samu jin labari ba Aisha sai da aka zo gaishe ta gai da mara lafiya sannan aka bayyana mata ga abin da ya faru take sai na ji zazzabi ya dawo sabu jiki ya rurrute daga nan ta roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya bata izini za ta tafi gida ma'ana yaji kenan na sunna ko ta tafi gidansu ta je ta musu kuka har hawayen ta ya kafi manzo Allah ya zo gidan da kanshi ma'ana ya zo jiko kenan aka zo aka zauna aka mata wa'azi aka mata nasiha cewa ai sai ta bada bayani tace to bayani me zan bayar in nace muku nayi nawa kaina ƙarya nawa kaina sharri nace muku ban yi ba na faɗa gaskiya ba za ku yadda ba me zan faɗa karshe dai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi ya wanke ta fas karanta ni kissan a cikin littafin sahihu muslim hadisi ne shahararren hadisi kuma dogon hadisi kwarai dan Allah ya wanke ta shine sai aka kama dukkan wanda suke da alaka da abin sai aka yi musu hukunci musulmai daga cikin su mu'minai sahabbai waɗanda suka ji labarin suka ji suka kai gaba su ne su ainihin hamna kamar yadda zamu zo mu ji da wasu daga cikin su shikenan shi kuma asalin wallazi tawalla kibarahu min shugaban ƙaryar gaba daya shi wannan babban munafiki Abdullahi dan Salul sai annabi ce kai a rabu da shi sai a kyale shi kawai wanda kaga yafi kowa sai tantama shi hukunci to me yasa aka kyale shi wasu malamai suka ce saboda Allah ya riga ya ce dan wuta ne da haka ba bukata a mai bulala alƙali ya ce a je a harbi ka kai hukuncin da kai laifin da za a harbi ka sai ne ce to a bari ya mare ka tukunna saboda ka taɓa mare shi misali ma'ana wancan hukuncin ya sha ƙarfin wannan ƙanƙanin hukunci ko da haka manzo Allah ya ce a ƙyale su wasu malamai haka suka ce wasu ma suka ce a shine wannan abin da malam zai faɗa a nan cewa a'a idan aka ce za a mushi hukunci za a iya samun matsala ne a tsakankanin musulmai shine abin da zamu ji anan shine malai yake cewa min ashari man takallama fi Aisha Hassan ibn Thabit daga cikin wanda suka yi magana game da Aisha akwai Hassan dan Thabit wannan mawaki na Annabi sallallahu alaihi wasallam wa Hamnat bint Jahsh da Hamnat yar Jahsh kanwar kishi Aisha kenan akwai Zainab yar Jahsh ta san mata suna yin wannan ta yi uwa kishi ko ta yi kanwa ko kaza kishi sai go su ma sai su gayya sai su kishi yar uwarsu dukan tsiya to zan buku wa ita dan shi dan mijin ya uwarsa ya auri wata ko sun ji labarin da ya auri wata sai shi gayya da kanwar babata da kanwata da yadda da wata yau babata haka dai da dangin su da makwabta sai su hada turduna guda sai je su mata dukan tsiya sai ki fita hanyar mijin wace to shine irin wannan ita matar gidan ba ta shiga matsala ba amma kanwata ita shiga matsala sai tana ta surutu a gari ita ma aka mata 80 wa mistahu ibnu asafa da wani yaro a gidan su Aisha din yake shine mistahu dan asafa wanda sayyidina abubakar shike rike da shi yake mishi komai wannan shine naka shike bada ka ko wa kana allazi tawalla kibara wanda ko ya dauki gaba daya girma al'amarin abdullahi ibn ubayy ibn salul shine shugaban munafikai dan salul dan wuta ne tun yana nan duniya aka ce dan wuta ne fa sa'idan nabi sallallahu alaihi wasallam al-minbara wa qala sai manzo Allah ya minbari sai ya ce man ya'zurni fi rajulin wa sala azahu ila ahli waye zai dauke mini dawainiya wa zai wakilce ni akan mutumin da cutarwar da yake mun hatta kai ga kan mutanen gidana iyalaina waye ce mata na ba iyalan shi bane ga nasi yudini balaga arahu ila ahad sa in shi a kuje ku koyi kafito kullun sai ku zo in za ku kafirci ku yi shi akan hujja in za ku tuba sai ku tuba shi ma akan hujja Allah shi gadin yani Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya nabin Abdullah dan Ubay dan Salul fa qama Sa'ad ibn Mu'ad sai Sa'ad ibn Mu'ad zaimul ansar babban mutumi a cikin ansar Allah ya kara masa yadda sai miƙe wa qala yace ana azurka minhu ya rasulullah yace ni zan warata maka game da kowaye in kana minna ma'ashara aus katallahu idan dan kabilar mu ne mu ausawa sai mu kashe mashi wa in kana min ikhwanil khazraj idan kuma a cikin dan uwan mu ne khazrajawa amartana bi qatlihi sai ka ce mana ka halalta mana sai mu je mu kashe shi idan dan uwan mu ne ba ause ne mu da kanmu zamu kama abin mu kashe shi idan ko ba cikin mu bane muna jira ne ko ka ba mu mandate cewa a kashe wani ni da rai sai mun kashe shi to kaji sahabbai kenan gaba masu biyayya ga ma'aiki alayhi salatu wassalam fa qama sa'ad ibn ubada sai sa'ad dan ubada wannan sahabi ne shi ma mutumin kirki ne ba mutumin banza ba jama'a amma sai hamiya ta tashi kabilanci ya tashi sa'ad dan ubada ya samu kashe cikin waɗannan sarkakkiya in ka je ka bibi tarihin yakin khawazin wanda aka je wa yawmul hunain in adabatkum kasaratukum bayan an gama yakin duk abin da ya faru ya faru da manzo Allah ya zo an samu ganima madudu ganima ba kankanuwa ba sai go sai raba wa dangi shi quraishawa muallafatu qulubu ya ba su dukiya kyautar da ake cewa kyauta wanda ta wanda baya tsoron talauci sai ya dauki raƙumi 100 sai a ba mutum guda kuma za ta ba mutum mota trela guda 100 irin wannan dogaye na dangoti ya zai ga kuma ka fara gogayya da manyan masu kudi ko kana talakanka kutik a da kike nake ta baka dirhami 1000 haka bayi 100 haka manzo Allah ya dinga rabawa sai shi kenan sai wasu suka ce wa mutanen Madina su shi suka da suna wawayen cikin su suna cewa to kaga irin dago wannan mutum mun je mu dauko shi lokacin da ya uwan shi suka kore mun kawo shi garin mu mun mishi komai yanzu kuma tunda sun musulunta ya watsar da mu yayi dukan zai kenan ko ka ciya wadar da mutum da sun musulunta shikenan sai aka zo a ga manzo Allah cewa ga fa abin da suke fada shi manzo Allah ya kira wannan mutum Sa'ad dan Ubada shi babban ne a cikin su manzo Allah ya ce Sa'ad ce ya manzo Allah me ne mutanen ka suna fada ce to wallahi dai ya manzo Allah abin ne dai bai dadi ba gaskiya kai ma dai ka san ba kai kamata kai ba ko ba gaskiya ba to manzo Allah yanzu kana ganin mutane sun bada jinin sun bada rayuwar su yanzu kuma ka zo wasu sun shiga addinin nan yau takobin bai bushe ba daga dininsu da muka sassare su a badar da uru inda kuma a ce sun ji mu samun ganiwa yace to kai ma abin da kake ba yake to amma za Allah jama'a ta abin da suka ce kenan na isin fadona ba haka saka irin magana in ziyaza ko to wallahi amma za Allah abin da jama'a ta suka fada ki manzo Allah yace a je ai shirya da mission da su gaba ɗaya mutanen Madina duka su tawo aka bi aka tara su manzo Allah ya miki yace ya musu goyi yace ku mutanen Madina na ji abin da kuke fada ashe ban same ku batattu ba Allah ya shige ku ta hanyata ashe ban same ku kaskantattu ba Allah ya dauka ku ta hanyata ashe ban kaza ba ya musu gorin alheran da suka mu suna cewa gaskiya ne ya rasulullah duka abin da ka faɗa gaskiya ne kici to kuma ku goranta muni ai kuma ku da abin da ku goranta muni ku ce muni ashe mutanen ka ba su gore ka ba muka baka waje ashe baka zo kai kadai ba muka mai da muka zama jama'a ka ashe baka zo a wulakance muka dauka ka yace kun ga ramar ku muni wannan gorin suka shiru kai kasa da kansu yace to wallahi ina bawa wanda ba shi na fuso ba saboda kura da imanin ku ne yanzu ba ku ganin mutane kowa ya koma garin su da raƙuma da dawakai da kudade ku kuma ku koma garin ku da manzon Allah da kuma ku alheri ba suka ce gaskiya ne ya kuma na alheri yace wallahi da za a raba mutane zuwa jam'iyya da jam'iyya ku zan shiga mutanen Madina da ba dan hijira ba da ni ma na zama dan Madina yace amma ku ƴan uwana ne a addini da haka ku raban ku shine ni manzon Allah ba wai waɗannan abun duniya ba suka yi ta kuka suna bada hakuri suna tuba abin ya zama musu wata karin falala kaga yanzu manzo Allah ya kara cewa shi nasu ne su nashi ne da za a raba mutane zuwa gida gida cikin su zai shiga da za a ware a ce kowa ya ware nashi cikin su zai koma kuma cewa yanzu raban da yayi ya ba su kanshi ne wannan da gaskiya abin da ya sa malamai suka ce koda manzo Allah bai faɗi cewa idan mutum ya mutu annabi za a burne shi a inda ya mutu ba da ba za a mai da manzo Allah maka ba saboda ya riga ya ce shi ma dan Madina ne koda ya halasta a mai da shi wani gari da ba za a mai da shi maka ba shi sa kuma ko da ya shiga maka to kasari ne saboda ya riga ya canza gari to irin wannan to a shaidi shine kaji Sa'adu dan Ubba da ya samu kanshi da wannan matsala a can wajen wannan magana yace to manzo Allah ai kuma dai ka san dai abin da kai dai ba ka yi kamata ba ba yana zargi manzo Allah bane ya riga ya samu shubuhari akan abin da suka faɗa kuma kaga haka abin yake a zahiri ba dan da ya musu bayani suka fahimci muhimmancin suna su rabon ba ko kisa ba a so kana shugaba ka dinga koye information da ake bukata duk abin da aka ce ana bukata mutane su san shi to ka fito ka faɗa idan an ce doka ne ka fito ka faɗa abin da ka mallaka ka fito ka faɗa idan an ce doka ne ka fito ka bayyana a ina kake samun kudade ya kake kashe sai ka fito ka faɗa matsayin ka na shugaba ko da kai liman ne ina aka samu kudi ya aka ganka da sabon mota ya aka ga buni-buni sai a ga kana shawo manyan shaddoji ka kara aure bara ka canza gida to mutane su nemi su ji ina ba a shigo sai ka fito kai bayani ka bada financial statement cewa ga abin da ya shigo ga abin da ya fita kudin da kuka na samu ga inda na samu su abin bakin ciki a yanzu kafare sun ce mu iya wannan abu a ingila wani da ya sauka a gwamnatin ingila mai sunan shi Gordon Brown yake kowa ya sunan shi wani mai sunan kala haka shi ne ko Gordon Brown aka gan shi ya gina gida na fan 60,000 aka dinga korafi a jaridu cewa na ya samu kuɗi tsohon shugaban ƙasa na ya samu kuɗi sai dai mutu ya bayani cewa tafi ne ya buga na tarihin shi ya siyar shi ne samu wannan kuɗi sai dai kawo takardun sai da lissafin daga publisher din cewa ga kasar da suka bashi da shi ya gina gida Allah shi da mu Najeriya kasa ta musamman kenan nan an yi masa fada sun ki Allah shi kyauta to shine Sa'ad dan Ubada anan ma sai miƙe farar da ala Sa'ad ibn Mu'adh shi ba khazraji ne ya ji wannan ya ce idan ausu ba ause ne yayi maka sai mu kashe shi idan ba khazraji ne ka ba mu izini mu kashe shi sai wannan ba ausu ba khazraji ne yake kayya kake Sa'ad wallahi baka isa ba baka isa ka kashe dan gidanmu ba sai dai ka kashe dan gidan wa qama asid ibn huzair faradda ala sa'd ibn ubada sai gone miƙe da suna asid ibn huzair yana daga cikin dattawa yace kai kuma ƙarya kake munafunci ne wannan kaza kaza suka yi wujunan su sa'in sa fasara nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffidu manzo Allah yace kai ku shuru da ma ai shuru wuri ya rude da hayaniya kowa na fadar ra'ayin shi sai manzo Allah ya ga to yanzu irin wannan matsala daga kawai neman shawara ji ba abin da ya faru to ina kuma ga inda an ce an yi hukuncin tunda shi ma wannan yana da magoya baya to ba maki shi nake ce ba shi yadda ba kuma mun gane wato irin sharhin da malai yake mana da yasa ba a yi irin wannan ba shine kawai mana misali da abin da ya fara a zamanin manzo Allah ma kenan sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa alima anna al-amra azim manzo Allah ya fahimci cewa lalle al-amrin yana da girma wadhalika annahu qad qabla maji'in nabi sallallahu alaihi wasallam saboda yadda abin yake kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila al-madina kafin manzo Allah ya kaura ya dawo madina kana al-aus wal khazraj kan ittafaqu ala an yas'alu abdullah ibn ubay ibn salul malikan alaihi shi wannan dan salulu an riga an yi ittifaki cewa za a rantsar da shi shine shugaban garin madina ya sariba a lokacin kenan falahu indahum manzilatun azima yana da matsayi mai girma a wurin su huwa alladhi raja'a bi thulutsil jayshi fi ma'rikati uhud kar mu manta lokacin uhud shine kawai yayi magana ya iya sa daya bisa ukun sojojin suka yi kwana su koma gida bayan an fito ba a je uhud ya sa mutane shubha ya tsaya ya jawabi yace to jama'a kun gari haka muka je badar aka yi yakin nan mun san matsayin su ne ba yake suka fito ba kowa ya san Qurayshawa da yayi yanzu ko wannan sun fito musamman sun zo yaki mun ji labarin sun zo da kaza ya zai kai mu fito haka gaskiya ni dai ba zan iya ba zan koma gida wani da ya ga zai koma ya biyo ni shikenan sai kawai ya sa mutane rauni wajen mutum 300 ko suka kwana suka koma to duk mutumin da yake da wannan karfin wato murya kaga abin a kula da shi ne dan an zo magana akan abin da shafa al'umma saboda yana da karfin murya ta iya canza wa mutane tunani suna ganin girman shi suna ganin shi matsayin shugaba ina fata jama'a mun fahimci wannan dan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale shi wa nabiyyu huna taraka jalda abdullah ibn ubay ibn salul limaza me yasa manzo Allah ya keke ainihin zane wannan mutumi a mashi bulala lil maslaha dan a zauna lafiya idra anna jaldahu a'azama wafsada min tarki ya ga cewa a mashi bulala sai ya fi jawo matsala fiye da kyale shi to kullun kuma a musulunci ana daukar akhaffu dararin ittikhadu akhaffu dararin kaida ce a cikin ainihin addinin musulunci cewa idan abubuwa guda bisa da cutarwa sai a duba wanne ne mai karancin cutarwa sai a yi amfani da shi a kyala babban. Wa kadhalika Ali radiyallahu anhu ra'a anna ta'khir al-qisas aqallu mafsada min ta'jili. To haka shi ma sayyidina Ali ya fahimci cewa jinkirta wannan qisasi ya fi karancin barna fiye da kawo shi nan kusa. Li anna Ali radiyallahu anhu la yastati an yaqtula qatlata Uthman aslan. So sayyidina Ali a lokacin ba shi da dama yadda zai kashe gaba daya wanda suka kashe sayyidina Uthman. Li annahum ghayru ma'rufina li a'yani. Dan ba a san su kai tsaye a ce da wane da wane da wane bane, an san dai wasu daga cikin su. Wa in kana hunaka ru'usun lil fitna, duk da yake an san shugabannin fitnar su ne wanda ake bayani an san su ko. Wa lahum qaba'ilu tudafi'u anhum, kuma kowane daga cikin jarumi da ya shiga wannan fitna yana da daukacin jama'a kabilarsa suna goyon bayan shi akai. Wal amnu ghayru mustatibun, kuma zaman lafiya bai riga ya zauna da gindin shi ba, akwai itirabi, akwai rigingimu. Kuma za su fitina qa'ima, fitina bata gushe bata gushe ba a tsaye. Wa man yaqulu innahum lam yaqtulu aliyan radiyallahu anhu, wa ya isa ya ce ba za su iya kashe sayyidina Ali ba idan da yayin ya kashe su. Wa qad qataluhu ba'da dalika, bayan su suka kashe shi daga baya. Ma'ana waɗannan ƴan tawaye su suka kashe sayyidina Usman, kuma da kashe irin su suka kashe sayyidina Ali. The same people, the same caliber of people. Da haka ashe ya fahimci matsalar su a lokacin, inda ya ce bari ya auka musu, to bala'in zai fi yadda ake karantawa yanzu. Allah ya shirar da mu. Shine sai yake cewa walidhalika lamma wasat al-khilafatu ila Muawiya lam yaqtul qatlata Uthman aidan. Kaga Muawiya da aka yi ta ja'in ja da shi akan jinin waɗannan mutane, akan jinin sayyidina Uthman da halifanci ya kawo kanshi, ba a samu labarin cewa ya ce to bari ya ji shi ya kashe su ba, yanzu mulki ya dawo hannun shi. Limaza, me yasa bai yaka ba bayan da aka yi ake rigima da shi? Li annahu sara yara ma kare rahu Ali, saboda shi ma yanzu ya fahimci irin abin da sayyidina Ali ya fahimta. Kana yarahu, kana Ali yarahu waqi'an, Ali yana ganin abin da ido da ido. Wa Muawiya kana yarahu nazariyan, Muawiya kuma yana ganin abin ne a matsayin theory kawai, bai san hakikarsa ba, dan ba shine shugaba a lokacin ba. Falamma alatil khilafatu ilayhi ra'ahu waqi'an, da shugabanci ya kai hannunsa sai ya ganshi shi ma ƙuruƙu. Na'am, Muawiya tu arsala man qatala ba'dahu, ya tabbata Muawiya ya aika da waɗanda suka je ƴan sun ƙuru sai kashe wasu daga cikin waɗannan. Walakin baqiya akharuna ila zaman al-Hajjaj fi khilafati Abdul Malik bin Marwan, akwai wanda suka saura har zuwa zamanin Hajjaj, lokacin halifancin Abdul Malik dan Marwan. Hatta qatala akhirahu, Hajjaj shi ya kashe na ƙarshen shi. Ya tabbata a tarihin Hajjaj cewa farkon zuwan shi Kufa, bayan yayi wannan huduba tashi mai tsananin zafi da shahara din nan, ya fito kuma masallaci sai ga wani mutum, aka ce mutum ne kamar musaki haka, yana dilalar da miyau, yana sambatu, yana abubuwa na alama hauka da zautuwa. Tsoho ce wannan ba, aka ce ai wannan ya daga gaske ne saka sayyidina Usman, sai ce mu wani mai takobi sare mun kanshi kawai nan da ke aka sare kanshi ba wata wata na ruwan hauni sarkin dini kenan ko, yace sare mun kanshi nan da ke aka sare kanshi kawai. To wannan anti shine karshen su da aka shi. To kaga kenan ashe a aikace wani abu ne da ba zai yi yadda wasu suke tsammani ba, cewa bari kawai ayi. Kuma kullum irin wannan yakan faru ga mutumin da bai kai matsayin wani abu ba sai ya kasa fahimtar shi, ko da wanda suka kai wurin sun fahimtar da shi ba dole bane ya fahimta, amma idan rayuwar shi ta kai ga wajen sai ya fahimta. Kamar yadda yara misali yanzu sai a ce musu bari kaza bari kaza, su kuma suna ganin wannan abun dole sai sun yi shi, amma ana nan kuma su ma sun girma za su sai wani zuba wannan abu. Ma'ana yanzu hankalin su ya kai su gane kenan. Ko kuma mu talakawa sai mu ga cewa shugabawa ne ko jagorawa ne ya kasa yin abu kaza, abin da ya kamata yi kenan. Ran da wani a cikin mai kai mukamman sai ga shi abin ba mai yiwuwa bane, sai ka ji yana iya ba wancan uzuri, mu kuma sauran mu ci gaba da tsine mai mana cewa ya zama irin su. Haka yakan faru sau da dama, za mu zaɓi wani kansila ko ciyaman ko gwamna ko sarki ko liman ko wane ne, a ɗora shi a wani muƙami mana tsammanin kaza kawai ya kamata aiwatar, sai mu ga ya kasa yi. Sai mu ga ya kasa yi, ce yanzu ya za'ayi a ce wane ya kasa yin shari'ar musulunci, eh ƙasar musulmai jihar musulmai, shi kuma ta cewa a dai bu a hankali a dai bu a hankali. Shikenan wata rana kuma sai wanda gaske masu wannan hayaniyar sai ka ji shi ma yana cewa a ba a hankali, sai ya dinga cewa ya gano abin da da ashe ba haka ba ne. To a shahid kawai shi ne ta yi zama abin da suke faɗa gaskiya ne. To a irin haka sai mu ɗauke shi a matsayin misali. Allah shirye da wannan ɗaya kenan daga cikin rigingimu da suka faru a zamanin Sayyidina Ali sai rigima ta biyu tace ma'arikatu siffina na'am almuhim abun da yake mai muhimmanci anan anna Ali radiyallahu anhu ma kana yastati'u an yaqtulahu Sayyidina Ali bai da ƙarfin da zai iya daukan matakin kishi sa a wannan lokaci laysa ajzan ba wai dan gazawa ba walakin khawfan ala al-umma sai dan tsoron abinda al'umma za ta shiga idan an ce sai an kashe wadannan kada bala'in ya fi haka na'am sai ma'arikatu siffina sanata 37 ba'da al-hijra sai kuma yakin siffin kana ka sai ce qurban riqqa bi janibin har al-furat wani waje ne kusa da garin ar-riqqa kusa da ruwan furat wa hiya haliyan fi suriya wannan waje a yanzu da muke magana yana kasan siriya ne ta bashar asad inda yake ta yaki din kana muawiyatu qadim tana'a anil mubaya li ali hatta yatimma al-qisasu li qatl usman sayyidina muawiya dan abu sufyan allah ya kara musu yadda ya kasance yaki yayi mubaya'a yaki bada chaffa ga ainihin halifa ali dan abi talib allah ya kara masa yadda har sai yace ba zai yi haka ba har sai an dauki fansa akan jinin usman radiyallahu anhu falamma antaha aliyun radiyallahu anhu min ahli jamal to bayan da sayyidina ali ya gama karawa da mutanen jamal din can qala sai yace la budda an yubayi a muawiyatu al'ana dole muawiya yayi mubaya a yanzu wajha hadha al-jaysha li muqatalati muawiyata aw yubaya sai shirye sojoji cewa zai kai muawiya farmaki ko kuma muawiya yayi mubaya fa kharaja aliyun bi jayshin qiwamuhu 100,000 ila siffina fi sha sayyidina ali ya fita da sojoji wanda suke yawan su shine soja 100,000 zuwa kasar siffina a sha falamma sami'a muawiyatu bi khuruji aliyin ila kitalihi sa'ad al-minbara lokacin da ali ya ji labarin cewa ga sayyidina ali can ya fito da sojoji ya nufato shi sai ya kawo munbari ya hudu ba sai ya ce wa qala ya ce inna aliyan nahada ilaykum to ga ali can fa ya nufato ku fi ahlil iraqi da mutanen kasar iraqi sojojin shi famar ra'ayu jama'a me kuke gani fa daraban nasu bi azqanihim ala sudurihim sai mutane gaba ɗaya suka kifa kansu kowa ya saka haban shi a jikin kirjin shi kowa ya shiruwaka ba wanda yake komai fa qama zulkira'i al-himyari sai wani mutum mai suna zulkira'i al-himyari sai ni yake fa qala sai yace alaikar ra'ayu wa alaina al-fi'alu ai abinda ka gani shi za a yi ranka dade mu kuma sai mu aikata abinda ka ce wan nasu sukutun mutane gaba ɗaya suka yi shiru wa sa'ida aliyun radiyallahu anhu minbara fa qala ba'da an hamidallahu wa asna alayhi shi ma can sayyidina ali ya tara jama'a shi ya hukan minbari ya gode wa allah yayi wa allah yabo ya zuga allah sannan sai ya ce inna muawiyata qad nahada ilaykum to muawiya fa yana nan yana muku shiri fi ahli sham ya na fato ku shi da mutanen shi mutanen kasar sham fa man ra'ayu jama'a da kuke gani fa adabba ahli masjid sai hayaniya ta kware a cikin masallacin ya kuluna ya amiral mu'minina ar ra'ayu kaza sai ga su yan take ne mutanen kasar iraki kowa sai sa baki kaza ne kaza ya kamata ai wallahi ai musu kaza wallahi kaza falam yafham aliyun kalamahum min kasari man takallama sayyidina ali fa shi ne suke cewa saboda yawan wanda suka yi surutu kowa na fada abin da ya gara ba wa kasuran lazat hayaniya ta yawa fa nazala sai ya sauka daga munbarin ko ya kula yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana kuma zuwa ga Allah saboda lalle ya san waɗannan fitinannun mutane ne Allah ya jarabce su ya jarabce shi da su karanta littafin tarihul islam na al-imam az-zahabi a cikin ainihin wato da kuma tarihul islam da kuma indal khulafa ar-rashidi ina fata mun gane wannan fa zaka halu ahli sham kaji yanayin mutanen kasar sham wa hadha halu ahli al-iraqi kaji kuma mutanen kasar iraqi fa ahli shami mutanen kasar sham kanu ahli ta'ati masu biyayya ne wa ahli jildin masu juriya wa ahli al-iraqi su kuma mutanen iraqi kanu ahli fawza yan hayaniya ne yan kalare ne da ma yan daba ne kama sa yaci kamar yadda labari zai zo nan gaba humul ladina ba'da zalika qatalu aliyan wa qatalu shi kan sayyidina ali din daga baya saka suka yaƙe shi suka kashe shi kiza duk inda kaga dan hayaniya dan daba dan dan abiyari ma shakida kar ka kasance tare da shi domin koda ya ce muke kai wutan da zuwa ya barka saka duk wannan ɗan daba siyasa da suke yau suna bayan wannan gobe suna bayan wancan yau wannan ya ba su kuɗi inda ka san karuwa duk wanda ya bata kuɗi shine mijinta haka su yau su goyi bayan wannan gobe su bubunta yau wannan ya kwaso su a wurin ma da kwaso su za su yi ta'addanci in wani ya ƙara musu kuɗi su jiya kan wancan saboda ba su da mazhabi ba su da fatawa ba su da aƙida ba su da tunani ba su da ra'ayi shi za ka daina goyon bayan 'yan ta'adda 'yan kalare 'yan ɗaukan amarya 'yan sara suka 'yan daba duk wanda mai da kan shi haka za ka tarar bai da manufa a rayuwa illa kawai ya sha jini a ba shi kuɗi ya yi sara ya rashin mutunci ya yi ihu ya yi zagi a ba shi kuɗi duk wanda ya ba shi wannan kuɗin zai yi wannan zagi sai daga sa ɗan a taɓa ne inda za ka ba shi kuɗi zai ɗauke kai kanka sawa'un za ka je sallar juma'a ne kai ka jiyo coci za ka kai ka jiyo zina za ka je kai ka jiyo kasuwanci za ka ba ruwan shi ne za ka je inda ka ce mashi aje ni fly over ko zai aje ka me za ka yi fly over oho kai ka sani ba yi da manufa game da inda za ka je manufan shi kawai an shi kuɗin shi ko to haka su ma irin waɗannan su Sayyidina Ali yadda diyyai da su ɗin nan kuma ana nan su ne suka juya baya suka ce ya yarda suka yaƙi shi suka kashe shi za ka zo ka ji insha Allah Allah ya shirya da mu وصلى علي رضي الله عنه الى 60 سنه 37 من الهجره اشكات لا تندب اكو باي هجره سيدنا علي يصورن da ake cewa 60 وذلك في سفر او وطن سفر وتا irin watan da shi da yake nan وكان قتال علي رضي الله عنه في السفينه والجمل الرأين رآه واجتهاد تبناه سيدنا علي yakin da yayi a jamal da wanda yayi a safina to ganin shi ne ra'ayin shi ne tunanin shi ne ijtihadi ne wanda ya dauka ya aiki dashi faqad akhraja abu dauda fi sunanihi an qais ibn abbad akace qala qultu li ali wannan tabi'in suna qais dan abbad yace na tambayi sayyidina ali kamar yadda abu dauda ya fitar a cikin sunan yace nace dashi akhbirna an masirika hadha ba mu labarin wannan tsari da ka dauka na yaki yaki a ahadin ahadahu ilayka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ar-ra'yu ra'aytahu shin manzon Allah ne ya ce maka ka je ka yaki waɗannan mutane ko ko tunanin ka ne qala ma ahida ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an walakinahu ra'ayun ra'aytu manzon Allah bai ce mini komai game da wannan ba tunani na ne ra'ayi na ne ijtihadi na ne wannan magana ta cikin sunan Abi Dauda a cikin kitabu sunna babu ma yajidu ala tarki kalami fil fitna a lamba hadisi na 466 jama'a mun ji wannan هل نزع معاوية عليا هل نزع معاوية على الخلافة شنت معاوية رجيم ذكر سيدنا علي شن ينا يني أكن شيما ينا جنن كن شي أمان أن يشوف قبل متاني عن أبي مسلم الخولاني أنه قال أنه دخل على معاوية أبو مسلم الخولاني يتي ياش جور معاوية أشام كينا فقال له سيد سيدش أنت تنازع عليا كي كان جار سيدنا علي أنت مثله أأنت مثله كي كرا تمانا مطعين كليني فقال معاوية معاوية لا والله سنبا هكا بني بان تبت وكان كينا إلي إليك للشباب إني لا أعلم أن علي أفضل وأحق بالأمر والله ناسا علي يا ببالالا كما يا بچن چنتا ونن مطعين إنا ما نرأسا من أن سياسة يسلنجا إرون ونن تنان جماعنا عدد idan ka san wani fi ka cancanta ko ka danyi ba sai an je an yi ha'inci da rigid ba kaga rigima fa suke yi ce amma na san yafi ni cancanta yafi ni dacewa sai kawai ka danyi ba sai an je da rigid sun cuci mutane ba sun anshi kuɗi ko an zo an jefa ƙura ana araka a tsare a jira a daka an watsa duk wanda bai taso ba kawai ka ce jama'a na danyi wani wallahi yafi ni cancanta kai Allah na mana irin wannan zamanin jama'a yana da wuya ko ولكن يتي أما دي ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما شم بقسان شوى عثمان أن كشي شني أما أين أن تشيش با وأنا ابن عمه كما ني أو أنساني ني كزن إنساني وأنا أطلب بدمه كما ني إنا تشوى إنا نيمان جن إنساني سي أن هكو تنسى كشي شي فأتو أليا فقولوا له إذا كنا سوري كما ننتك آري ku je gun Aliyu ku ce da shi fal yadfa ilayya qatlata usmana ya bani wanda suka kashe sayyidina usman wa usallimu lahu al-umura ni kuma zan bar mishi duk wani rigima fa atau aliyan fa kallamuhu fa aba alayhi sai aka jaga wa sayyidina ali sai ya ki wa lam yadfa al-qatla yace a ba zai yiwu ba zan bada mabiya na ga wanda ba shine shugaba ya kashe su shi muawiya asali bai da mandate ne yace a bashi su ya kashe na kamata mu fahimci wannan dan ba shine shugaban al'umma ba shi kuma sai na Allah da aka ce ba da zai ce to ni bari in kashe su da kaina kowa sai ce sai doge a ra'ayin sa tabanin fahimta kenan fahimta fuska su na wani shi a Radio Kano ko fa muawiya lam yaqul innahu khalifa kaga muawiya da ce shi khalifa bane wala min zai aliyan al khilafata qattu bai taba da aliyu cewa sai dai ba mushi khalifanci ba wadhalika lamma tanaza'a kama sayati wa sara tahkim dan haka lokacin da aka yi rigima kamar yadda aka zo ka ji a nan gaba aka kai ga ainihin wato an zo yin sulhu wa kataba aka rubuta hadha ma ahada alayhi aliyun amirul mu'minina muawiya ibn abi sufyan cewa wannan shine sulhun da aka yi tsakanin aliyu sarkin mu'minai da muawiya dan abu sufyan kala sai muawiya yace la taktub amirul mu'minina a kar a rubuta shugaban mu'minai law bay'atuka ala annaka amirul mu'minina ma qataltuka dana yadda kai amirul mu'minina ne da ban yake ka ba walakin ismuka wasmi faqat kawai ali dan abu talib da muawiya suna rigima summa tafata ila al-katib sayyidina muawiya duya ya kalli mai rubutun yace wa qala yace uktub ismuhu qablati karunta sunan shi kafin sunana li fadlihi saboda yafi ni falala wa sadiqati fil islam ne ya riga ni shiga musulunci kaga wannan shi ma kuskure ne da daidai a waje daya babu shakka aliyu khalifa musulmai ne a daidai wannan lokacin domin jumhurin musulmi sun zabe shi amma muawiya yace a shi bai yarda a sa khalifa bane saboda suna da kima ne tsakanin shi da shi amma da haka ya yarda a fara rubuta sunan aliyu kafin sunan shi saboda aliyu ya fi shi daraja kuma aliyu ya riga shi shiga musulunci wannan kuma gaskiya ne kuma shi da sarkakkiya ce mai bala'in wato zarge da kulli in baka shige shi da zuciya mai kyau da adalci ba da addu'a ba sai ka zarme haka zaji ya faɗa a cikin sirru alamin nubala yana wannan kisa yace mun gode wa Allah an haife mu a ƙasar Sham ƙasar da ake tsananin kiyaye aliyu amma ba mu kiyaye shi ko mu tsallar zarce yace da Allah bai ce mu ke mu ba sai mu zama nasi ba kamar yadda galibin da aka haifa a Iraki suka zama Shi'a yace amma an haife mu a ƙasar da ake kin aliyu amma ba mu kiyaye shi ko mu tsallar zarce muna faɗan gaskiya ne eh a to ai mu muna karantawa ne yanzu saboda an riga an taso da ƙarya da ka dole yanzu a faɗi gaskiya mana wannan wani yake magana kan cewa wani ya ce kar da dafin nan ma ba daidai bane aslan wannan shine gaskiya kamar yadda mai littafin risala ya faɗa cewa a girmama sahabbai a kau da kai daga rigimar ta faru tsakankanin su haka muke rayuwa mu musulmai a ƙasar nan shekara 100 da dole sai ga ba ka samu wannan zindikan zurriki sai suka tono wannan rikicin da suka tono kuma suka dauko na ƙaryan suke yayatawa suna kafutar da musulmai kuma ya samu wawaye suna ta bin shi ana bi titi titi gari gari ana zagin mutanen kirki to aka bari yanzu ya zama bala'i kenan dole kuma ai maganin shi kamar yadda Imam Muhammad ba su taɓa zuwa suke magana kan cewa Qur'ani magana Allah ne ko magana Allah ba amma da wasu shedaru suka fito da magana dole a mai musu da martani to shine yanzu abin da yake dole a warware zare da abawa a faɗin me yake gaskiya domin yanzu zamani ne na fitina dan mutum ya zama ala basira akan abin da yake babu shakka a salatar karantar da ire-iren waɗannan labaran bai da wata kima ai ko na faɗa koran nan kamata a ce hadisi kan muke karantawa ko aqida ko fiqh muna fahimtar addini muna fahimtar rayuwa muna fahimtar muna ƙara imani amma sun tsere mu akan wani tarihi saboda sun riga sun kawo wannan bala'i sun saka ainihin guba a cikin taron musulmai kuma sun ja da dama daga cikin wawaye dole ne a dawo da mutane cikin haicin su ai waɗannan bayanai cewa tunanin zai zama wannan an ta da rikiman ne ba zai hana ba tunanin kuma tsoron za su fusata shi za su kashe mutane wannan ma ba zai hana ba dan suna irin wannan kurarin da bala'in cewa wai ba a isa a musu raddi ba a dole a muku raddi domin ku fara kawo barna dole a ga muku gaskiya kisa da barna ba zai taba sa a ji tsoro ba ko me za ku yi ne ku yi wallahi insha Allah dole ne a faɗi wannan gaskiyar shisa alhamdulillah zaka tara a duk inda ahlus sunna suke alhamdulillah sun tinkari wannan bala'i da cewa dole ai maganin shi yadda ake akai maganin yan dariqa har suka yi hands down dole wannan suma ai maganin su ba ina fata mun gane wannan Allah ya shirya da mu shine sai mala yake cewa ولم يكن القتال بين علي ومعاوية قتالا بين خليفة وخليفة رجما دا اكي تكان سيدنا علي ومعاوية وانا انكسا دا يكي باوية تكان وانا شركيني دا وانا شركي با قطو دا ايبا اكبري ولكن القتال سببه شياك ان دليل سا ان علي يريد ان يعزل معاوية سيدنا علي ناسوني تشرى معاوية دا مقام شنقون نمشام ومعاوية راتد للعزل معاوية شي سنبا ذي تشربا sai hatta yaqtula qatalatu yuqtala qatalatu ibn ammi sai an kashe wanda sai kashe dan uwansa aw musallamuna ilayhi ko kuma shi a bashi su a bashi umarni ya kashe shi wala ne kullu mawdu'u ala khilafata kama yasha'u dige ma ba akan khalifanci bane kamar yadda su waɗannan zindiƙai su zaki suke yadawa Allah shirya da wa kana adadu jaysh aliyyin 100,000 yawan sojin sayyidina ali guda 100 ne guda 100,000 wa kana adadu jaysh muawiyata 70,000 su ko sojin muawiya 70,000 wa qutila ammar ibn yasir kuma an kashe sayyidina ammar dan yasir wa kana fi jaysh ali sayyidina ammar yana cikin sojin sayyidina ali wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kad qala li ammar kuma dama manzo Allah ya riga fada wa ammar cewa ya ammar sataqtuluka fi'atul baghiya ya kai ammaru wasu tawaga ta yan tawaye za su kashe ka wannan hadisi a cikin bukhari da muslim hadisi ne shahararre a gurin dalibai yadda abin ya faru jama'a kuma muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul masajid lokacin da yake bada tarihin gina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah da kanshi da sauran sahabbai kowa yana zuwa inda aka aje tubali ana daukowa ana kawowa site din gina masallacin sai amari yace ya manzo Allah kai ka zo na ka huta idan dinga dauko nawa da naka zaka sai amari yana dauko tubali biyu kowa na dauko daya sai dauko daya aka sai rungumo daya hannu daya nashi daya na Annabi kenan sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ji dadi sai zai na karkade mishi kasa a jikin hannun shi yana cewa waiha ammaru Allah sarki ammar yan tawaye za su kashe muni kai manzo Allah kuma yace qatilu ammarin wa salibuhu fi nari wanda zai kashe ammaru ya cire mishi kayan jikinsa makaman shi dan wuta ne to ana nan ana cikin yakin nan sai wani sahabi mai suna Abu Ghariyah al-Ansari sai ya tafi ya kashe ammar yana kashe shi wasu suna gana kai suka yi ta gubin suka ruga da gubi ɗan cikin kungiyar su Muawiya wanda suka san wannan labarin shi a shi bai san labarin ba sai da aka zo aka sansani aka sai ce kai ni ba na kashe ammar yana fada ga sun ce kashi za ku dan wuta ne kaji abin da Annabi ya fada to wannan mutumin jama'a bai da ta iya sai ya shiga wuta domin nasi ne karara Annabi ne ya fada kuma sahabi ne sai dai a ce to in ya shiga in Allah ya so daga baya ya fito domin wanda zai shiga ma wanda yake da bala'in zinubai sai fito balantana sahabi za a mishi kunan wutan wannan kisa da yayi da sayyidina Ammar sannan kuma wannan hadisin nasi ne akan cewa su Aliyu sun fi su Muawiya gaskiya don manzo Allah ya kira su da suna al-fi'atu al-baghiya bangaren yan ta'adda to ɗaya bangaren fa bangaren masu haƙi kenan amma bai nufin cewa waɗancan masu haƙin suna da gaskiya 100% wannan kuma da rashin gaskiya 100% bai nufin haka yana nufin waɗancan sun fi gaskiya waɗannan sun fi ƙarancin gaskiya waɗancan sun fi yawan gaskiya na ba ta mun gano nan jama'a kuma wannan bai bada dalili akan to shikenan bari a ci gaba da zarma musu zaki don dan shi ana jin wannan jiga ga gada kai kaman gongolon wa da yake ai kaji kuma suna fada to babu shakka mu fada saboda gaskiya ne amma zakin ba gaskiya bane karanta na tafin minhaj sunnati nabawiyya fi naqd kalam shi'atil qadariyya na ainihin babban bujumin malami ibnu taymiyyah al-harrani Allah ya jikan shi da gafara ya warware wannan matsala gaba daya zare da abawanta babu wani iskali akan ta jama'a tana nuna ainihin wato yadda za a tantance gaskiya ne game da abu mura mun ce mu tantance wa baki to kaga irin wannan magana shine gashi malam yace qila lil imam ahmad ibn hanbal rahimahullah aka tambayi al imam ahmad ibn hanbal Allah ya kara masa yadda aka ce da shi hadisu taqtulukal fi'atul baghiya, wannan hadisi algat malan ya zai da shi, qala la atakallamu fihi tarkuhu aslam, yace bana magana game da hadisin nan, barin shi yafi zama lafiya, kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ina fadin yadda manzo Allah ya fada cewa qatalatul fi'atul baghiya wa sakata, yace fi'atul baghiya sun kashe sayyidina Ammar sai ya shuru, sai ya ce wa suwara da suwara ne, to kaga shi ne irin wannan magana da kake kawo, ma'ana yin shuru akan labarin shi yafi, domin ba labari bane na alheri, ace babanka da mamanka ne sun dade da dan ba suke suna daki inda ka, yanzu kuma sun mutu sun bar duniya, sai ka zo ka zauna jikokin su yayin kana cewa kai kun san wai su baban mu ko irin bala'in da suka yi, wallahi dan ba suke da mamu fa, wannan labarin gaskiya ne misali ya faru, sai mamu mu yan bala'i ce da aka ce za a mata kishiya, kaga irin kishin da aka dinga rita, za ka zo ka ba da wannan labarin, za ka ba da wannan labarin ba, ko ka ce da kiristoci ne fa yan mushan ne suka musulunta, da mamu mu san take kafira ita ce shugaban kwaya misali, za ka zo kana ba da wannan labarin, amma kuma ya zama da gaske ne ya tabbata ya faru, amma ya riga ya wuce, ba a tada mai ake cewa ne tarihi ko wai dan gete ya sarauta, aka ce ba a tuno tarihi sai ai shuru, to haka wannan labarin yake zama bai da wani amfani, domin kai ka riga ka zo a baya, Allah ya tsiratar da kai daga a ce da kai aka yi rigima, to sai ka tsiratar da harshen ka daga ka fada cikin bala'i da su ba su fada ba, domin su ana da garanti sun fi ka alheri, Allah ya faɗa alheri a kansu, ya gafarta musu, ya ce ‘yan aljanna ne su, ya ce duk abin da suka yi ba komai, a gaya musu yana son su, ya yi da su, sai ko baka da garanti akan abu ko ɗaya daga cikin waɗannan, baka da garantin cewa musulunci da kake ma za ka mutu a musulmi su, ko ko za ka zama fa yanzu kale kitabuhu fa amalu bi amali ahli nari fa yadkhulu, duk baka sani ba, ka kana cikin fitina wata ishe ka, ba sai ka tsaro kanka da fitina da ta riga ta wuce ba, amma dan shi a duk bai gane wannan jama'a, shi abin da ke gane akwai a ci gaba da tsine musu, a ci gaba da cewa ba su kyauta ba, a ci gaba da cewa mutanen banza ne, a ci gaba da musu sharri da ƙarya da ƙazafi, yana ganin wai wannan shine addini, Allah shirya da mu jama'a, karatu ya karatu, amma kuma gashi lokaci ya ƙure, da haka tunda mun samu gaba ya dace kenan mu tsaya anan insha Allah, idan mun sai mu tashi akan cewa ma'aman alhaq ma'aman kana alhaq, ko muna faɗa wannan muke cewa abinda muka faɗa daidai, muna fata Allah madaukakin sarki ya bamu ladan shi, Allah ubangiji ya gafarta mana kurakuran da suka faru na karancin ilimi da rauni rashin iyawa da tabar harshe, Allah ka gafarta wa magabatan mutun daga kan su annabi da sahabbai din wanda suke ba su kyautawa har zuwa zamanin da muke raye, Allah ka jikan iyayen mu da malaman mu wanda suka gabace mu daga cikin ɗan uwa na addini da rayuwa, Allah ka sa mu cika da imani, ya Allah ka kawo mana gyara da canji na alheri a wannan ƙasa a harkokin rayuwa da addini da siyasa da tattali da tsaro da sauran al'amuran rayuwar mu, Allah ka sa mu cika da imani, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.